الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دياغ وطن شعبان Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da 1445 wanda ta yi daidai da 11 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjayn na babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata malam ya karantar da iyayen mu mata su zamto masu taimaka wa mazajen su wajen tsururci na halal ma'ana wajen neman halal domin duk jikin da ya ginu da haram to wannan jiki ne da ba shi da albarka kuma jiki ne da wuta ta fi cancantar sa duk da hadithin da yayi magana akan haka bai da inganci ta fuskar isnadi amma dai lalle mutun ya ginu da rayuwar haram wajen ciyar da iyalansa da ƴaƴansa haram bai yi wa kansa gata ba bai kuma taimaki zurriyarsa ta zama mai albarka ba dan haka ke a matsayin ki na uwar gida ko a matsayin ki na matar gida to ana jan hankalinki da yi miki nasiha ki ji tsoron Allah ki zamto mai kwadaitarwa mijinki da zaburar da shi akan neman halal magabata na kwarai sun kasance idan mutum zai fita yana nufin tafiya wurin aiki ko wurin sana'a matarsa kan rako shi kuma tayi masa wasiya tace ya kai bawan Allah kai hattara da nema irin na haram kai hattara da dukkan wata haramtacciyar sana'a domin zamu iya jimuri da hakuri akan yunwa saboda tana da lokaci zamu iya yin hakuri akan dukkan wani radadi na rayuwa amma jikin mu ba zai iya daukan azabar Allah ta wuta ba da haka yunwa mai sauki ce dukkan abin da zai biyo bayan talauci duk abin ne mai sauki amma mutun ya je wa Allah Allah madaukakin sarki ya jefa shi a cikin wuta to babu wani mai taurin hali da jimuri da zai iya jimurin azabar Allah a cikin wuta Allah ya kiyaye mun karanta kissar wata baiwar Allah ko kuma wani mutum da matarsa cikin gare wanda ta yi tsuntuwa kuma mun ji irin abin da ya faru da irin shawarar da ta bayar kuma karshe abin ya zama alkhairi karshe ma wannan tsuntuwar ashe halalin su za ta zama ta hanyar da ta dace sannan mun tattauna game da ki zamto mai gamsuwa da mijinki ki zamto mijinki kawai shine a idanki shi kike tunani baki tunanin wanda ba shi bane mijinki baki tunanin rayuwar gidan da ba na mijinki ba kin takaita ganinki kin takaita jinki kin takaita dukkan rayuwarki da wannan miji da Allah madaukakin sarki ya baki lalle yana daga cikin morewa a cikin wannan rayuwa ta duniya yana daga cikin morewa a rayuwa ta lahira wato mace ta zamto mai wadata da kuma wadatuwa da gamsuwa da mijinta kada kyan mace ko dangantakarta ko matsayinta ya sa ta rena wanda Allah ta'ala ya azurta ta da shi a matsayin miji ta dinga kallon wani wanda ba shi ba a matsayin shi yafi dacewa ya aure ta. Allah madaukakin sarki ya yabi matan aljanna da irin wannan sifa ta ainin wato qana'a, ma'ana gamsuwa da wadatuwa da mazajen su. Fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sannan mun karanta wani athar cewa ainin wato mace daga cikin matan gidan aljanna duk sanda ta ga mijinta tana godewa Allah madaukakin sarki, kuma tana ainin wato nuna cewa Allah madaukakin sarki ya bata abinda babu sama da shi, kuma bata ganin akwai wani abu da yafi shi kyau a cikin aljanna, bata ganin wani abin kauna ko abin so fiye da shi a cikin aljanna, amma takan yi godiya ga Allah akan haka. Alhamdulillahi an ja'alaka li wa ja'alani laka. Sannan mun dan gutsuro wata wasiya ko nasiha da uwa ta yi wa yarta Ummu Iyas, kissarta mun karanta tun a farkon littafin, inda ta yi wa yarta nasiha alayki bisuhbati bil qana'a, tace na hore ki ki zamto mai gamsuwa da kuma wadatuwa da mijin da Allah ta'ala ya baki. To bayan mun tattauna wannan, sai kuma muka shiga gaba ta uku, la tu haribi hawaya ci zaujiki, karki zama abokiyar adawa, abokiyar fadan abinda mijinki yake so. Abinda kika fahimci mijinki yana so, ke ma ki matsawa kanki ki tilasta wa zuciyarki ta so wannan abin, matukar ba saban Allah bane. Karki zamto mai wasa da yin izgili game da abinda mijinki kika tabbatar yana so, domin wannan yana sanya ainihin wato a samu rashin fahimta, kuma kamar yadda koda yaushe ake ba wa mata shawara, wannan yana daga cikin abin da ke kawo ainihin wato wato cin karo da juna, kuma zaman lafiya ya gagara a rayuwar aure. Ki mu'amalanci mijinki da kauna, kuma kauna ta gaskiya. Ki duba janibin abin da yake so, domin in kina kallon janibin abin da mijinki baya so da kushe abinda mijinki yake so, wannan ko shakka babu yana gurɓata zaman lafiyar ma'aurata, yana cika rayuwar ma'aurata da wahalhalu da rashin jin daɗi da kunci. Da haka wannan shawara muna kyautata zato, insha Allah ta shiga cikin kunnuwan da ya kamata, kuma insha Allah za a yi amfani da ita. Alal muallif rahimahullahu ta'ala, a'ta siddiqun ko a'ta siddiqun li ahadil kuttabi kitaban liyaqra'ahu. Malam wata yake kissa zai ba mu, yace wani ne yana da aboki, to abokinsa kuma ɗaya ne daga cikin marubuta, irin masu rubutun littattafai. To sai abokinsa ya dauko wani littafi, sai ya bashi yace je karanta wannan littafin. Wa fi sabahi, wa shagari gari yana wayewa, qaddamal katibu mulakhasil kitabi li sadiqihi, sai wannan marubucin sai wato ya gabatar da summary, ma'ana takaitaccen bayani na abinda wannan littafi ya kunsa ga wannan aboki nasa. Gaskiya abokin yayi matukar mamakin saurun karatun, har ya karanta littafin, har gashi ma ya tattare sakon da ke cikin littafin yana gaya masa. An fahimta ko? Shi wannan marubucin shi aka ba wa littafi, abokinsa ya bashi littafi ya ce ga wani littafi ka je ka karanta, yana tsammanin za a karanta wannan littafi cikin kwana uku, sati ɗaya, sati biyu, ko kila ma ya wata kafin a karanta. Kawai kwana ɗaya ana bashi littafin da daddare washegari da safa, kawai sai ya zo da bayanin ai wannan littafin naka ga summary ɗinsa, ga khulasa ɗinsa. Fata'ajjaba as-siddiq min qudratil katib ala qira'atil kitab, sai abokin yayi matukar mamaki na irin iko da damar da wannan marubuci ya samu wajen karance wannan littafin a cikin wato awoyi ba masu yawa ba. Wasa'ala, wannan abokin sai ya tambayi wannan marubuci, sai ce kaifa qara'atil kitab, ya akai ka karance wannan littafi, wa qad dhallalta tatasamaru ma'ana, alhalin ka dade kana yin hira anan tare da mu diwalan laili tsawon dare. Wato ya auna lokacin da suka rabu ya bashi littafin, ya ga sun dade sun kai kila goma sha ɗayan dare suna ta tattaunawa, bayan za su rabu ya ce ga wani littafi ina ganin aje a karanta shi, amma gashi da safa an fito har yana ganin cewa ai ya karanta littafin sai ya mamaki ya ce to ji ai mun dade da kai muna magana muna tattaunawa yaushe ka samu lokacin da ka karance wannan littafin. Fa dhahikal katibu, sai wannan marubucin littafi sai yayi dariya. Wa qala, sai ce ya sadiqi, ya kai aboki na, ana lam aqra il kitab, ni ko littafin ban karanta ba, kwata kwata ban karanta littafin ba. To ya ake ka zo kana yi mun summary littafin ba kai baka karanta ba? Sai ce allati qara'athu imraati, ai matata ce ta karance littafin, kawai yana gefe yana sauraron ta tana karanta shi kuma yana ta nada. Yanzu ka samu irin wannan yaya? Eh, ka gani, kaga ai abun masha Allah, kaga inda ka nufa nan ta nufa. Bari kuma ku ji wato adopting din wannan ɗabi'ar tasa ta yi, ta fahimci makaranci ne, marubuci ne, yana son karatu ko yana son rubutu, da haka sai ta rikide ita ma ta koya wa kanta, ta saba da irin wannan, har ma yana cewa ta ma fi shi kokari wajen karatu. Yanzu da tazo sai ta fi shi zama mai karatu, ta same shi mayan karatu ne, to da tazo sai ta fi shi zama mai karatu. Ina fata an gane. Qala Sadiq, sai abokin yace yabdu annaha tuhibbul qira'a, da alama matan nan taka tana son karatu, shine yabdu da alama annaha tuhibbul qira'a, gaskiya matan nan taka da alama tana son karatu, in ba haka ba yanzu littafi su kutum daga baka shi ka tafi yan awoyin da suka rage washe gari har zuwa safi hata ainin karance littafin. Fa qala al katib, sai marubucin yace wa qad wada ala shafataihi ibtisamatan raqiqa, marubucin yana dan murmushi sai ya ce wa wannan aboki nasa, lamma tazawwajtuha, ai lokacin da na aure ta, akhbartuha, na ba ta labari, na gaya mata, annal qira'ata, karatu, min ahabbil hawayati ilayya, shine babban hobi dina ne, abinda na fi so a duniya, a cikin abinda nake sha'awa, ina sha'awar karatu. Fata'amalat ma'aha, sai ta riki, wato sai ta yi ruko, ta mu'amalanci wannan hobi din nawa bi sadakatin, kuma da gaskiya, kawai ita ma sai kawai ta zama makarantiya. Na fata an gane. Wa yake cewa bi sadakatin wa ulfa hatta ahabbatha thumma admanatha fasarat tajlisu ala alkitabi akthara minni. Fata'amalan ma'aha, sai ta mu'amalanci wannan abin da nake so bi sadakatin, da gaske, wa ulfatin, ta saba da shi, hatta ahabbatha, har sai da ta so wannan abin da nake so. Thumma admanatha, sannan ta dimanci wannan abin da shi taga ina so. Fasarat, an gane ko? Tajlisu ala alkitab, sai ta zamto tana iya zama ta karanta littafi a ƙasara minni fiye da nima. An fahimta? Kaga wannan yana za su samu matsala. Sai ma ta fi shi zama mai ya karatu, ma'ana ta fi shi son karatun, tunda ta aure shi kuma ta fahimci ga abin da yake so, to shi kenan sai ta sabar wa kanta son wannan abin. To da yawa mata da za su ɗauki wannan formular za su samu kyakkyawar fahimta da mazajensu, kamar yadda muka yi ishara satin da ya wuce. Hatta matsalolinki zai iya sauraron su kuma a warware su ta nishadi da farin ciki, saboda ba kya fada da abin da yake so. Tazawwaja rajulun imra'atan, wani mutum ya auri wata mace, wa kanat hawayatuhu, shi hobi dinsa, ma'ana sai kasance shi abin da yafi so, tarbiyatal asafir, renan tsuntsaye, abin da yafi so a duniya shi renan tsuntsaye. Fagarat imra'atuhu min al asafir, sai matarsa ta dinga kishi da wayannan tsuntsaye. Wa wada'at laha sum, kawai ta zuba musu poison, ma'ana ta zuba musu dafi fitna'am a cikin abinci, duk suka ci suka mutu, shi kuma sai ya sake ta. To kaga me wace riba ta samu? Babu riba. To kaga ire-iren waɗannan abubuwan za ka kuma ga mata ana yawan samun wannan matsalolin da su. Shi yasa tun karan farko ki ganewa za ki aura, kuma ki fahimci me yake so. Idan kina ganin yanayin abin da yake so ba za ki iya adopting in ke ba ki so, ke ma ki zama kina so ba, to za ku samu matsala. Wannan shine farkon abin da zai fara baki matsala. Zai ga baki a san farin cikin sa. Zai ga ko da yaushe kina zama opposite din sa, kina zama akasin sa. Duk abin da yake so baki so, abin da baya so shi kike so, to kaga akasi kenan. To kuma in matarka ta zama akasin ka, ai za a sha wahalar zama. Ina fata an gane. Amma in ya zaman to bata zama akasin ka ba, to kuma dama ita ya kamata ta yi adopting da irin abin da kake so. To kaga wannan mace ita sai ta kasa yin adopting, ta kasa adopting din abin da mijinta yake so na renan tsuntsaye, balma kawai sai ta zuba tsuntsayen guba suka ci da suka mutu. Wa tazawwaja mudarrisun min imra'atin, wani malamin makaranta mai koyarwa mai karantarwa ya auri wata mace. Fa aharaqat kutubahu wa kararisahu fil farani fadallaqaha. A gane ku? Kawai sai ta kone littafan nasa, wa kararisahu da kujerin gurin zaman nasa, dan tebur din zaman da duk ta kone. An gane ku? Ko fa aharaqat kutubahu, ta kone littafan sa, wa kararis su ma littafan rubutun sa duk ta kone su, fil farani a cikin abin gashi. An gane ku? Fadan laka sai ya sake ta. A gane ko ta kwashe littafan, kawai akwai irin oven ko tanderu wajen gasa gurasa ko abin nan ko biredi, kawai sai ta ɗebi littafan gaba ɗaya ta watsa ciki ɗan abubuwan duk da suke taimaka masa a karatu, duk ta watsa ta kone su, saboda tana ganin in ta kone kamar shine za ta samu ta mallake shi, shine zai tsaya ya fahimce ta, shine zai tsaya ya bata lokaci, tunda wa'annan littafan su suka ɗauke mai lokaci, bari ta raba shi da su. Ana samun irin wannan matsalolin da yawa, kuma sai ga rayuwar aure ta tabarbare ta lalace. Domin tunda kin raba shi da farin ciki, ke ma da wahala ki samu farin cikin. Kaga yanzu ita a iya basirata ta kone littafan ne, tana ganin shi kenan ta wannan dai ita ce matsalar. To ta kone littafan dan su zauna ta samu lokaci su yi kaza su yi kaza. To wannan shi kuma shine ya zama dalilin ita kuma sakin ta. To duk wayannan abubuwa ne wayanda ya kamata a ce an kula da su. Isbiri ala faqadi zawjiki. Ki yi haƙuri akan babun mijinki. Ki yi haƙuri akan talaucin mijinki. Malam ya ce ki yi haƙuri ala faqadi zawjiki. Zaman mijinki talaka ba laifinsa bane. Na fata an gane. Da aka ki yi haƙuri a bisa rashi ko babu ko rashin wadatar mijinki. Alfaqaru laysa aiban. Shi talauci ai ba aibu bane. Wal aibu abun aibu, wato aibu huwa adamu sabr alai, shine rashin haƙuri da yanayi na talauci in Allah ya jarabci mutum. Wannan shine aibu. Wa qillatis sa'i li daradihi min al bait. Da kuma wato ƙarancin ƙoƙarin kawar da shi daga gida, wannan shine aibu. Amma ma damar mijinki yana ƙoƙari, yana fafutuka, yana iyakar iyawarsa, ya nemo a ci, ya nemo a sha, ko da ba daɗi, ko da ba yawa, to wannan ai kaga ya hau mataki, ya kuma hau hanyar korar talauci daga gidansa. Shi yasa aibu a talauci abu biyu ne. Ka ƙi haƙuri ka ce sai ka yi rayuwa irin ta wanda shi ba talaka ba ne. Ka ce kai ba za ka zauna a area ko a gidan da yake na wanda yake shi kuma mai ƙarfi ba ne. To rashin haƙuri da jarabawa irin ta talauci, to wannan shi ne aibu. Rashin ƙarancin kazar-kazar da kai komo wajen ka ga ka fita daga situation na talauci ta hanyar bin hanyoyi waɗanda akan bi su a dace a fita daga talauci, to ka kibin su, ka dawo kawai ka nada hannu, saboda ka samu ibtila'i na rayuwa, saboda ka gama aiki, saboda jarinka ya kare, ka dawo ka zauna ka kiyin wani motsi, to wannan shine aibu. Da haka in mijinki yana ta kokari ya ga cewa yaya rayuwar ku za ta inganta, yanayin da kuke ciki ya za ku yi ku fita, to ai wannan yana kokari. Da haka yanayin da kuke ciki yanzu, shi wannan yanayin ba aibu bane gare shi, ba aibu bane gare ki, domin jarabawa ce ta zo, kuma ana ta kokarin neman mafita daga wannan jarabawa. Shi yasa sai malaka ke cewa alfaqaru laysa aiban wal aibu huwa adamu sabr alai. Kace kai san ba za ka haƙura ba, da haka dole sai ka ji daɗi. dole sai ka farantawa matarka ta kowace irin hanya ko kudin waye yazo ko ta wace hanya zaka bi dan ka fita daga cikin talauci kai ba za ka yi rayuwa ta talauci ba ba za ka hakura da babu ba to wannan shine aibu a talauci kace zaka bu kowace irin hanya haramtacciya dan sai ka fita daga wannan yanayin kai ba zai yi ba ya mutane duk wani yana rayuwa kaza wani yana rayuwa kaza kai kuma ka dinga wannan rayuwar ko kuma ke mijinki ba yi da shi kice ke lalle ba zaki hakura da rayuwar da kuke ciki da yanayin sa ba sai kin yi rayuwa da tafi wannan to wannan shine aibu da kuma karancin wato kokari wajen kawar da shi taqulu sayyidatu aisha radiyallahu anha Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Nana Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda tace gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi da gurasar da aka yi ta da alkama sha'ir ba kwana biyu a jere yau a ci a koshi gobe a ci a koshi har annabi ya bar duniya karamin misali a ce a ci shayi a ce wato a sha shayi da kwai da biredi a ci ai hani'an a gidanka kwana biyu a jere har ka bar duniya misalin da zan baka kenan a ce misali a wannan rayuwar da kake rayuwa a ciki a gidanka ba a taba a sha shayi da biredi da kwai kai ka koshi matar ta koshi ƴaƴanka duk sun koshi ai haka yau ai haka gobe a jere ba a taba yin haka ba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane da haka wannan yanayin da muke ciki fa ya kamata mu dinga aunawa da irin waɗannan karatuttuka lalle yanayi ne ba dadi yanayi ne mai wahala yanayi ne wanda yake gaskiya ba a saba da irin yanayin ba to amma kaka dauka a tarihin duniya wannan shine na farko ba taɓa yin irin sa ba bal duk yanayin da ake ciki ma har yanzu bai kai irin wancan da ake bamu ba a tarihi a ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sha wato a ci gurasa wanda aka yi ta da alkama sha'ir a ce an ciyo an koshi gobe ma an sake maimaita ta an koshi na Aisha ta ce ba taba yi ba har annabi ya bar duniya kuma hadithin yana cikin Bukhari hadithi na 2416 kuma yana cikin Muslim hadithi na 2970 to kwatanta da rayuwarka baiwar Allah kwatanta da rayuwarki yanzu dai babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dan gata a wajen Allah irin manzon Allah ga irin jarabawa da iyalansa suke ciki ga irin rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda talauci aibu ne Allah ba zai jarabci manzansa ba shi yasa malai ya ga ma al-faqru laysa aiban a ce ka kasa kula da gida a iya capacity da iya iyawarka to wannan shine aibu amma matarka da ta aure ka dama ta san yanayin da kake ciki kuma a wannan yanayin kana ta kokari kar a yi baya dai ko a tsaya anan ko a kara gaba ai kana da kokari wannan ina fata an gane wata qul Nana Aisha tana cewa wallahi yabna ukhti na rantse da Allah ya kai dan yar uwata in kunna mun kasance mu iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam lananzuru ila alhilal mukan saurari ganin jaririn wata thumma alhilal sannan wani jaririn watan thumma alhilal sannan wani jaririn wata nawa kenan thalathata ahillatin jariran wata guda uku fi shaharaini a tsawon wata biyu wa ma uqida fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun ba a kunna wuta ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu zuwa na uku ba a kunna wuta ba gidan da ba a kunna wuta ba wadata ce ba a kunna wuta ba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wannan matsin da kake ciki dan uwa ana yin wata biyu ba a kunna girki ba a gidanka wato irin wannan karatun ya dace da wannan lokacin ya kamata dan kan mutane su haukace su rabu da Allah mutane su dinga sabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kai duk wannan kuncin da matsin da ake ciki an san ana ciki amma ka taba shiga irin wannan kuncin matarka da take ta tayar ma da kayar baya ta kai gidan manzon Allah ta kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah Nana Aisha tana fada first lady tace sai ai wata biyu zuwa na uku ba a hura wuta ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu talaucin da ake ciki ya kai haka to wani lokaci ana karanta ma wannan dan ka samu sanyi ah haka al'amarin yake to aka daina ma zafafawa da nuna bacin rai lalle ba dadi rayuwar kuma lalle imanin ka ya jaraba da zai iya karba wato shi ma daban to amma dai gaskiyar magana ba mu da abun koyi da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in muna kwatanta rayuwar mu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi babu wani tashin hankali da zaka shiga wallahi baiwar Allah babu wata musiba da zaki shiga duk abin da ka gani shi yana faruwa ba sabo bane ba sabo bane wahalhaluna rayuwa jarabawa irin ta ubangiji yayi ta ba yanzu Allah ta'ala ya fara jaraba bayan sa ba amma a ce an yi wata biyu ba kunna wuta ba a gidanka wata biyu shi kansa dan yar uwar ta yayi mamaki fa qala urwa ibnu zubair kenan dan gidan nan na asma'u sai ce ya khala yace inna fa ma kana yaishukum to me kuke rayuwa kuna me kuke ci kuna rayuwa a ce kwana ɗaya kwana 30 kwana wata biyu wata uku cikin wata na uku ba a hura wuta ba kenan ba a girkin safe kenan ba a girki da rana kenan da daddare ma ba a girki to me kuke ci kuna rayuwa qalat Nana Aisha tace al-aswadan at-tamr wal-ma baqaqe ne guda biyu muke ci tsawon wata biyu muna cin baqaqe guda biyu yace menene baqaqe guda biyu tace al-tamr wal-ma dabino ne da ruwa shi za a ci da safe shi za a ci da rana shi za a ci da daddare a ci dabino da safe a sha ruwa a ci dabino da rana a sha ruwa a ci dabino da daddare a sha ruwa haka ake yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon wata biyu zuwa cikin wata na uku ashe dan an samu abin da aka yi ta maimaita shi yau shi za a ci gobe za a ci jibi a cikin ka gode wa Allah baiwar Allah ki gode wa Allah da mijinki yake iya kawo abin da za a ci din kullun shine babu canji bai samu abin da zai canza din ba amma yana iya kokari ya kawo abin da za a ci ko da babu dadi garin kwakin da yake kawo waye kawo da safe ya kawo da rana ya kawo ya ce a sake jikawa yara su ci da daddare wannan yana nan yana tafafutuka yana kokari amma tunda yanayin da ake ciki kenan sai a karbi yanayin wato rashin yarda da yanayin na farko Allah ba zai fasa jarabawa ba na fata an gane na farko Allah ba zai fasa jarabawa ba kuma ba zai fitar da kai ba sai ran da ya ga dama kuma rakinka abin da zai jama shine biyu babu sai ran da Allah yayi ka fita kuma baka da lada ko nasisin kwabo to shi yasa dole mu auna waɗannan da rayuwar da muke ciki ilan muna jin irin waɗannan zamu dan dinga samun sanyi a ranmu zamu dan dinga samun kwanciyar hankali a ranmu zamu fahimci cewa zafin rayuwa da tsananin rayuwa an sha shi a tsawon zamani a tarihi ba yanzu aka fara ba kuma Allah da kaman yanda nabda din shi ma ya yayi to da izinin Allah wannan shi ma muna kyautatawa Allah zato zai yayi mana ana hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2567 Imam Muslim hadisi na 2972 yahuka anna rajulan bil madina barkaji kai har yanzu kaga mutum mai irin wannan barkaji wannan hikayar an bada labarin wani mutum a Madina yusallima a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kullun yana kwadayin yayi sallah tare da manzo Allah baya san jami'i ya wuce shi amma fa da ya idan da an yi sallama thumma yuharwilu ila albayt sai ya fita ya garzaya da sauri zuwa gida abun yana bada mamaki da an yi sallama sai aga ya tsatsallake mutane ya tashi ya fita fastawqafahu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai annabi ya tsayar da shi sallallahu alaihi wasallam zai tafi sai ya ce a wani tsaya yas'aluhu an sirril harwila ila albayt sai manzo Allah ya ce wai meye dalilin wannan saurin da kake zuwa gida fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah laysa li ana wa imra'ati illa thawbun wahidun. A wata ruwayar aka ce kayansa duk ya ratattake har ta kai ma yana jin kunyar fita da wannan kayan, kuma ba za su isa, ba za su rufe gurin da zai salla ba. Sai suka yi shawara da matarsa, ita tana da set guda daya, shi take ita ma sawa. Sai ta ce masa tunda yawanci izar ne da rida, sai ta ce zan dinga baka arannawa in za a yi sallah, tunda ni ma ba na son wato ka dinga rasa sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka amma fa da kaje kai sallah kaga zan jira ka, kai maza ka kawo min ni ma sai in sa yi sallah. Sai ya ce ya ma'aikin Allah laysa li ana wa imra'ati illa thawbun wahidun, yace da ni da matata muna sharing ne da tufafi guda daya, ba mu da tufafin da zai wadace mu sallah sai guda daya kaf a gidan. Usalli fihi, to sai in fito masallaci tare da kai sai in yi sallah da wannan tufafin. Thumma ansarifu musri'an, shine sai in maza in koma gida da sauri. Ila imra'ati, zuwa ga matata. Litusalli fihi, dan in tube in bata ita ma ta yi sallah da shi. A wata ruwayar aka ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa sai ya bashi tufafi. To dan wannan delay din da yayi, ita kuma tana can tana jira. Falamma adar rajul, da mutumin ya dawo ila zaujati, wajen matarsa. Sa'alathu an sababi ta'akhurihi fil masjid, sai ta tambaye shi dalilin da ya jinkirta bai dawo ba yana cikin masallaci. Faqala laha ma hadatha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kwashe labari ya gaya mata abinda ya faru tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sai ta ce ya Abdullah, atashku Allah li rasulillah, ta ce haba bawan Allah, yanzu karar Allah ka kaiwa manzon Allah kenan. Yanzu Allah bai kyauta ma ba, shine ka kai kukan Allah zuwa ga manzansa. Da Allah ka karanta wannan kissar, ka dube ta da kyau, ka jujjuya ta. Yanzu duk talaucin da ake ta kukan ana da shi, an kai irin wannan talaucin. A ce da kai da matarka kuna sharing din tufafi guda daya. Ina fata an gane. To shi yasa sai malam ya bude babin da isbiri ala faqari zawjiki, wallahi duk wannan talaucin yana da iyaka, yana da iyaka, duk wannan talaucin yana da iyaka. In Allah ta'ala ya kawo karshen sa zaka sha mamaki, amma ba dole sai an yi hakuri. Da haka mazaje yanzu gaskiyar magana, kamar yanda ɗaya daga cikin manyan malamanmu Malam Ibrahim Khalil yake cewa, wajibi ne kowa ya wa matarsa bayanin halin da ake ciki, kuma wajibi ne ita ma ta fahimta, domin yanayin da ake ciki gaskiyar magana wajibi ne a zamanto an yi haƙuri da yanayin da ake ciki, kuma mutum ya ga cewa me ya kamata matarsa ita ma ta lura da yanayi. Dan gaskiyar magana yanayin da ake ciki an samu sauyi da canje-canje ga sunan da yawa. To da haka ana buƙatar a wannan kadamin mata su yi haƙuri da yanayin samun mazajensu, mata su yi haƙuri da yanayin babu da rashi da talauci na mazajensu. Har yanzu ba a yi talauci irin wannan wanda muke karantawa ba. Har yanzu a ce sai mijinki ya dawo gida ya tuba kayan jikinsa ya baki ki sallah, in zai je masallaci sai kin tube ki bashi ya sa ije ya sallah. A ce an kai matakin da ba sati ɗaya ba ko kwana biyu ko sati ɗaya, wata biyu zuwa na uku ba ku kunna wuta ba a gidan ku wajen girka komai kankantar abinci, a ce an kunna shi ba yi ba. To hakan ta faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zama tarihi. Dan gashi muna karantawa, ya zama tarihi. Yanzu wannan ana gaya mana shine a babun tarihi, wannan baiwar Allah da Allah ya jarabci mijinta da babu suke sharing din tufafi guda ɗaya. An gama wannan maganar, sun wuce, muna yi musu fatan ma suna aljanna, ilam an wuce da wannan wahalar babu ita. Yanzu tarihi ake bani ake baka. Da haka wannan labarin kuma duk tarihi yana dauke da izina, yana dauke da wa'azi, yana dauke da fadakarwa, yana dauke da hannunka mai sanda, yana dauke da darussa masu yawa. Me yasa ake gaya mana rayuwar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Me yasa ake karantar da mu rayuwar magabata? Dan me koyi da ita? Can an ce ki taimaka masa wajen neman halal, nan kuma ki yi haƙuri da talaucinsa. Ina fata an gane. Ihtammi bi dhuyufi zawjik, ki himmantu wajen kulawa da bakin mijinki. Inna dhaifa, lalle ki sani shi fa bako ya ci bi rizqihi da arzikin sa yake zuwa. Kar da bako ya zo ki hada rai, ki ta shan kunu, ki ta murtikiwa kina ganin kaman ya zo zai samu Qur'ani a cikin arzikin gidanku. Duk bakon da ya zo ya sauka a gidanka ko ya sauka a gidanki da arzikin sa ya zo, wani budin ba mai gidan ma ba zai samu ba sai bako ya zo. Sai mutum yana ta tunanin to an ce mutanen kauye sun zo ko baki sun zo daga guri kaza, to ya sai ga Allah ta'ala ka dan kasancewa da arzikin sa suka zo. Haka inna dhaifa, lalle bako ya ci bi rizqihi, yana zuwa da arzikin sa ne, shi zuwan zama alheri ne, ya zo da arzikin sa wa yadhhabu bi dhunubi ahlil baiti, in ya tashi tafiya kuma ya tafi da zunuban mutanen gida. Haka dan kin kula da su a sanyin nan, kin dafa musu ruwan dumi, kin ce a kai musu su yi wanka, dan kin ba su abinci da safe, kin ba su abincin rana, kin ba su abincin dare, sun bata sun zo da yara kin share, yaran su sun yi kaza kin gyara, yaran su sun yi kirina kin yi hakuri, duk wannan yana daga cikin abin da aka ce ki kula da bakin mijinki. In ƴan uwanki sun zo kina yin hakuri da su, to shi ma in ƴan uwansa sun zo ki hakuri da su. Ina fata an gane. Ka duba kashful khafa mujalladi na biyu shafi na 44, faj'ali dhaifa zawjiki, ki riki bakin mijinki dhaifaki kamar bakinki. Yanda in kika yi bakuwa ko kika yi wata kawa, kike nan nan da ita, kike haba haba da ita, kike ta kokarin me zaki ki faranta mata, to in aka ce bako na mijinki ne haka ya kamata ki. Ki ta kokarin me zaki ki faranta masa, me zaki bakon nan ya ji dadin zama na kwana ɗaya ko kwana biyu ko ma yini ko kuma ma ƴan awoyi ne zai yi tafiyar sa. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to ya girmama bakon sa. Girmama bako alama ce ta imani da Allah da ranar lahira. Wulakanta bako alama ce ta imanin mutum ko imanin mutanen gida da Allah da ranar lahira, akwai ayat tambaya. Amma bako ya sauka a gida kaga an girmama shi, an karrama shi, an nuna masa gurin kwana, an nuna masa banɗaki, da wannan shine abin da bako ya fi bukata. Da ka nuna masa gurin kwana, to nuna masa banɗaki. Ina fata an gane. Da an nuna masa gurin kwanansa, a nuna masa banɗaki, a karrama shi, a tsaya a ɗan tattauna da shi, a ɗauke masa kewa. Wannan duk yana daga ciki. A nuna masa gurin bukatu, in wata bukata ce ta kawo shi, a nuna masa, in asibiti ne ga inda asibiti yake, in kasuwa ne zai sayi, a nuna masa gurin abin nan, in wajen ƴan uwa yake so ya yi ziyara, to a samu lokaci a raka shi nan gidan, a raka shi can, a raka shi can, duk ya je ya yi zumunci. Duk wannan yana daga cikin karrama bako. Kar a nuna gajiya, kar a nuna kosawa, a karrama shi gwargwadon halin mutanen gida. Halin rowa da rashin girmama bako, wannan ba al'ada bace mai kyau. Ka karanta tarihi tun zamanin jahiliya, girmama bako yana daga cikin al'adar mutanen jahiliya, ikramu dhaif, suna girmama bako. Wani in ya ga ba yanda ya iya ma kawai sai ya zo ya parking, sai ya koma cikin iyalansa su kwana, sai ya baka ɗakinsa, kwana a ɗakinsa. Wannan duk yana daga cikin ikramu dhaif. Ya yanka maka wasu ƴan zabi haka, amma saboda bakar ruwa kai ta danna masa ruwan bunu shayi na dan kar na dan kawaicin ma dan abun nan kadan sai abun madara koda ta sace ba zaka iya ba, hadda bakin hali wannan lokaci. Allah akwai wanda ba su iya karrama ka je wasu wuraren ka ga yanda ake karrama bako. Akwai wasu da suka gaya mun suka ce sun je Sudan, Allah rago, suka rasa yanda za su je, su hudu fa aka yanka musu rago. Ko mai gidan yana ku yi hakuri fa, yana ta ba su hakuri, a yanka muku rago ku, suka ce ba yayi yawa, suka ce a sa musu shi, aka kunshe shi, yace su tafi da shi. Ina fata an gane. Ka arowa bace ba, ba ta da dadi Allah. an gane ko dan Allah ka koyi yalwatawa waja'a rajulun wani mutum yazo wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 6138 da Imam Muslim hadithi na 1727 waja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inni majhudun inni majhudun ni mai tsananin bukata ne shine inni majhudun ina cikin matsananciyar bukata fa arsala ila ba'd nisa'i kaji wata kissar ita ma tana da alaka da wancan babin da muka gama annabi ya aika gidan wata daga cikin iyalansa yace da Allah in akwai dan wani abu ga wani mabukaci ya zo a aiko da shi fa qala tace wallahi wa wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma tace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya ma'aikin Allah ba komai a gidan nan da za a iya ba bako sai ruwa thumma arsala ila al-ukhra yace ato ba matsala ba damuwa sai ya aika gidan dayar kuma yana da mata da yawa sai ya aika wata fa qalat mithla zalika ita ma ta fadi irin haka tace wallahi al-azim ya ma'aikin Allah babu abinda za a ba bako na abinci sai ruwa a gidan nan hatta qulna kullahunna mithla zalika hatta qulna kulluhunna mithla zalika dukkanin su sai da suka fada haka yace to shikenan a aika gidan wance ita ma ta ce ba komai sai ruwa ya aika gidan wance duk matansa sai da ya aika bako yana zaune annabi yana so ya karrama shi ya girmama shi ya taimake shi ya bashi abin da zai ci amma gidan annabi gaba ɗaya babu abinci sallallahu alaihi wasallam faqal sai manzo Allah ya ce to wannan ladan barin tallata shi ga wanda yake so man yudifu hadha al-layla laylatan wa man yudifu hadha al-laylata rahimahullah wa zai karbi bakuncin wannan bawan Allah a wannan daren Allah ya masa rahama shi kuma faqama rajulun min al-ansar dan ka san wato hatta yanayin nan da muke ciki wallahi da zamu rage rowa a tsakankanin mu din nan fa akwai wanda ya fi wani dama dama fa ba wai sai wasu manyan masu kudi ba fa a tsakankanin nan namu akwai wanda wallahi zai iya rage wani radadi ko ya yake wannan fa wanda ya karbi bakuncin wannan bakon fa ba wani abu ne bari ka ji sai wani mutum cikin al-ansar mutanen Madina sai ya mike fa kale yace ana ya rasulullah ni zan karbi bakuncin wannan ya ma'aikin Allah fan dalaka bihi ila rahali yace zo mu tafi gida kai ka ce in yaje gidan akwai annashuwa akwai bushasha akwai abinci akwai girki akwai kawai yace zo mu tafi gida fa qala yana zuwa fa qala limraati sai ce wa matarsa hal indaki shay'un yace uwar gida akwai wani abu a gidan nan qalat la ya taho da bako kuma ta ce babu illa quta sibiyani tace sai abincin yara dumaman da yara za su ci da safe shi kada ya rage a gidan nan faqal sai mai gida yace fa'allilihim bi shay'in idan Allah ya kai mu gari ya waye ki lallashe su ki shagaltar da su da wani abu ma'ana ki lallashe su babu abincin yanzu lallashe su ki dan ba su wani abun wasa ko a dan yi musu wata ɗan dabara yanda za su manta da basu ci abincin basu ta wasan su ki lallashe su shine fa'allilihim bi shay'in ki dan dauke hankalin su ki rarrashe su da wani abu fa idza dakhala dhaifun lalle bako yana kofa gida amma yanzu zan shigo da shi idan bakon mu ya shigo aka kawo wannan abinci na yara da za su ci gobe da safe in bakon ya shigo fa adifi istiraja ki dan yi dabara da zaki ki kashe fitila fa arihi fa wato wa arihi annana akula ki nuna masa kaman muna ci dan dinga dan motsa baki ha kaman muna cin abincin gaba daya mu da shi fa idza hawali yaakula idan ya nufi fara cin abincin fa qumi to a daidai wannan lokacin da kin ga ya dan an wanke hannu zai mika ya fara cin abincin tashi fa adifi istiraja ki kashe fitilar hatta wato fa qumi ila siraj ki tashi ki tafi wajen fitila hatta tadfa ihi har ki kashe wannan fitilar ma'ana ki tashi kawai mun ga mu fara da ya mika zai fara cin abinci tashi ki bushe fitilar qala yace fa qa'adu suka zauna wa akala dhayf baqo ya sake yace abinci saboda yana jin ba shi kadai yake buruntu a kwanan ba ba shi kadai yake taba kwanan ba yana jin ainin hannaye a ciki dan haka wa akala dhayfa baqo yace abinci falamma asbaha da gari ya waye gada ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan baqo sai ya sammako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yana zuwa sai manzo Allah ya ce qad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-laila Allah yayi sha'awar abinda kuka yi wa bakon ku jiya da dare ajiba Allahu Allah abin ya burge Allah abinda kuka yi wa bakon nan naku jiya da dare ya burge Allah a ce abincin kai ba naka ba ba na matan gidan ba na ƴaƴan gidan a dauka a bawo bako ikramid dhayf kenan yana shigowa yace to ke fa yau muna da babban bako bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai abinci tace babu abinda kawai ya rage a gidan nan abincin yara yace to kawo abincin nan a ba bakon nan su kuma yara ke san dabara da zaki musu abinda kuma ya faru kenan to yanzu ka duba in yau ne wata ya za a yi abincin ƴaƴan nata zaka ce a ba bako farkon abinda za ta hararo kenan ba za ta kalli lada da falalar da ke tare da ainihin wato bako ba da girmama bako sannan ba ta san arzikin da zai biyo ba yanzu wannan yaban da suka samu bai fi abincin da za su ci ba yanzu wannan yaban da suka samu manzon Allah ne ya ce wa mai gidan qad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-laila kuma ba iya haka ba ma wa anzala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da kuka yi saukar da wa yuqthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yuqthiruna ala anfusihim suna fifitawa akan bukatun kawunan su walau kana bihim khasasa koda suna da bukatar abun sai su fifita bukatar wanin su akan tasu suratul hashr aya ta 9 wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 3798 Imam Muslim hadithi na 2054 muwajahatul mushkilati bi ijabiyatin fuskantar matsalolin gida da kyau ki zama mace ce wadda kike zama da mijinki ku fuskanci matsalolin ku ku warware su da kyau shine ma'ana muwajahatul mushkilat fuskantar matsaloli bi ijabiyatin da kyau li kulli mushkilatin hallun kowace matsala tana da mafita sai dai in baka san mafitar ba kowace matsala tana da hanyar warware ta mahma azuma qadaruha diyan da tayi girma wannan matsalar komai girman wannan matsalar akwai hanyoyin warware ta abu hanyoyin a gani in bata warware ba duk matsalar da ka gani a rayuwa akwai hanyar da za a buta warware wannan matsalar ta kau in kaga ana ta wahala ana ta dibi-dibi hanyar warwaran matsalar ce ba abu ba duk yanda gidan aure ya hargitse akwai hanyoyin da ake bi a warware wannan matsalar li kulli mushkilatin me hallun kowace matsala tana da mafita mahma azuma qadaru hadi girmanta walakin zalika sai dai hakan ya tawakkafu ala ijabiyatin yana tsayuwa ne akan inganci na at-tarafain bangarorin guda biyu warwarar kowace irin matsala yana da alaka da ingancin bangarorin guda biyu shin mijin bangaren sa akwai inganci eh matar bangaren ta ita ma akwai inganci eh to in akwai ijabiya komai girman matsala za a iya warware ta qala abu darda limraati abu darda yace wa matarsa in idza ra'aytuni ghadibtu faraddini wa idza ra'aytuki ghadba raddaytuki wa illa lam nastahib wannan mun karanta makamanci wannan a can baya abu darda yace wa matarsa duk sanda kika ganni nayi fushi kirarrashe ni in kika ga na hau sama yi kokari ki kwantar min da hankali kirarrashe ni wa idza ra'aytuki ghadba idan naga ke ma kin hau sama kin yi fushi raddaytuki zarrarrashe ki wa illa in ba wannan hanyar muka bu ba lam nastahib soyayyar mu an gane ko sai yake cewa in ba haka muka yi ba to lam nastahib wato ba za mu fahimci juna ba ko kuma soyayyar mu ba za ta dore ba ba za ta zauna lafiya ba za mu samu kyakkyawar fahimta ba wa anshada sai ya rera wasu baitika sai yake cewa khuzi al'afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi surati hina aghdabu ko hina aghdibu wala tanquri naqaraki dubbi marratan fa innaki la tadirina kayfa almughayyabu wala tukthiri ash-shakwa fatadhhabu ko fatadhhabu bilquwa wa ya'abaki qalbi walqulubu tuqallabu fa inni ra'aytu al-hubba fil qalbi wal adha idha jitama'a lam yalbas al-hubb yadhhabu Abu Darda yayi wa matarsa wannan waka baitukan yake cewa khuzil afwa ki riki abin da ya samu minni daga gare ni abin da ya samu na lokaci na ki yi hakuri ki rike shi haka abin da ya samu na abin hannu na ki yi hakuri da shi abin da ya samu na abinci ki yi hakuri da shi abin da ya samu na mahallin da muke zaune ki yi hakuri da shi ma'ana khuzil afwa karba abin da ya samu minni daga gare ni tastadimi mawaddati soyayya ta dake sai ta ci gaba da dorewa wala tantiki fi suratihi na aghdabu karki dinga magana cikin fushi lokacin da ni ma nayi fushi kada na taso ke ma ki taso kada na harzuka ke ma ki harzuka wala tanquri na karake duffi marratan karki dinga tsikara ta ma na karki dinga tsokana ta na karake duff irin tsikari da ainihin wato da tsokanar da ake yi wa addufu ganga marratan wani lokaci ta danyi kara ma'ana karki dinga zungura ta dan kawo wata rana in yi kara in fito in yi fada in yi abun nan karki haka fa innaki domin hakika ke la tadrina kayfal mughayyab baki san wace ce wane ne gawo faru ba da ni dake shine kayfal mughayyab baki san abin da yake boye ba da haka zan iya tafiya in baki a lokacin zaki gano amfani na zaki iya tafiya ki banni la'alla sai kin tafi in gano ranaki da amfanin ki wala tukthira shakawa karki dinga yawan korafi game da rayuwa da ni shine wala tukthira shakawa karki yawaita korafi fatadhhabu bil quwa shi korafi yana tafiyar da nishadin ma'aurata waya abaki kalbi kuma in kika yawaita korafi da mita to zuciyata za ta kyamace ki zuciyata za ta kike wal qulubu kin ga zukata to kallabu jujju ya saki yau ina son ki akwai dalilan da in kina yin su kuma zan ji ba na son ki to daga ciki ba na son mita namiji ba ya son surutu da mita yaje da ai ta maimaita zance to sai yake cewa waya abaki kalbi in kika ce zaki haka zuciyata za ta kiki wal qulubu tuqallabu fa inni ra'aytu al hubba Abu Darda sai ya gaya matarsa wata magana sai ce ni na ga soyayya fil qalbi wal adha soyayya a cikin zuciya wal adha da cutar da wanda masoyi idan jitama'a idan soyayya ta hadu da wato da musgunawa idan soyayya ta hadu da cutarwa a cikin zuciya lam yadhhabil hubbu yadhhabu soyayya ba ta zama tafiya ta take karki ga mutuwar san da mijinki yake mai kice zaki dauki hanyoyin musgunawa da takurawa da cutar da shi Abu Darda yace ni na ga zuciya ba ta iya accommodating din so da kuma munanawa ko da musgunawa ko da cutarwa duk sanda so ya hadu da cutarwa to shi san hakura yake ya janye inasa ya fice daga zuciya ya ba cutarwar ina fata an gane ina ganin ba za mu iya kai karshen wannan ba ko lokacin yayi har mun ƙara minti uku to sai mu tashi kila fil hikima insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin